wanda ya daidai da 4 ga watan 8 shekara ta 2026. Sunana Injiniya Abdullahi Adam Musa, kuma wannan shiri yana zuwa kai tsaye daga Al-Ansar Studio da ke Kano. Kamar kullum muna tare da babban malaminmu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadangaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa yaran mijinta ne suna wasa haka, sai ya samu ƴar aikin gidan sai ya kona ta, wani abu ya sa auta ya dona mata auta. To ita kuma sai ta ce gaskiya yarinyan nan sai ta rama, shine ita ma ko abin ta sa auta dai aka bawa yarinyan mai aikin ta rama. To shine abin ya zama babbar fitina, ake ta cewa ai da danta ne yayi da ba za ta ce ta rama ba. Aka ce ma ta sallami mai aikin dai da sauransu dai, yanzu hayaniya ta kaure, shine ake so ta ce tana cikin wani hali, dan Allah malam ya ba su shawara.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa a wannan fili namu na amsoshin tambayoyi wanda muke gabatarwa mako mako a wannan studio mai albarka. Ita wannan baiwar Allah tana tambaya ne akan laifi aka yi kuma ta yi sakayya ko ta yi ramuwa akan laifin da aka yi, ita ma ta sake yin irin wannan laifin. Kin yi kuskure akan abin da kika yi ba daidai ba ne. Yaro ya ɗauki wuta ya ƙona yarinya ko ya ƙona wani, wannan kuskure ne, amma yaro ne yayi. Sannan ke ma kuma kika ɗauko wutar ki da ƙona yaron wai a rama, ba fa yaron ne yace zai rama ba, ke kika ce za a rama masa. To ya za a ƙona mutane biyu a lokaci guda, ku je asibiti guda sau biyu, kuma in tsautsayi ya sa da ƙara kwana ya sake kisan kai, kar ki sake maimaita wannan kuma ba daidai ba ne, kuma ya kamata a ladabtar da ke wannan damuwar da kika shiga. Kin yi kuskure kuma kin yi gajeren tunani, kuma ya kamata a ladabtar da ke. Amma dai tunda kin gane kuskuren da kika yi ba daidai ba ne, har ki rubuto tambaya, muna fatan mai gidan ke ji ya miki afuwa, dan uwanki ma su yi miki afuwa. Kuma gaskiya ne suka faɗa, zai yi wahala in a ce ɗanki ne da kika haifa, in yayi wannan laifin zaki je ki ce a rama ki ƙona ɗanki, ko ki sa wata ta ƙona ɗanki, ba za ki yadda ba. Kawai dai wannan abun kuskure ne, wannan ba daidai ba ne. Na'am.
Allah ta sa da alkhairi. Mai tambaya ta biyu take cewa menene halaccin yin haya fashis da ake yi idan mutum ya sai dan sahu kenan, zai sai shi a farashi sai ya bayar kuɗin fiye da yadda ya siya har a gama hada mai kuɗin. To shine take tambaya, ya halatta? Idan bai halatta ba kuma wanne ne ya halatta, wani tsari ne na halatta?
A wancan fatawar na matar da aka ƙona yarinya ta sa a karama, wani zai iya cewa ba laifi idan an maka abu karama, ta mana yara ne ai, ba su kai balaga ba, kuma ba su kai littafi a kansu ba, ko wani ya ce ai akwai kisasi ma a musulunci in an maka abu karama. Amma ba a irin wannan tsarin yaro ya ɗauki wuta ya ƙona wani kuma a ce shi ma a ɗauka ƙona shi ba, ai yaro ne ba yi da hankali. Kuma alƙani ma da yi magana a kan ramuwa, wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi, in za ku yi kuma za ku rama ku yi da irin abin da aka muku. Amma sai Allah ya ba da shawara ce, wala in sabartum, da za ku yi haƙuri, lahuwa khairul lisabirina, shefa alheri. Wannan ita ce shawara da Qur'ani ya bayar, kuma ita ce malamai suke faɗa. Idan mutum aka yi masa ba daidai ba, yana da kyau ya zama mai haƙuri da juriya. Hypertext, malamai suna ta magana a kai, ka sayi babur miliyan ɗaya, ka ba wani balance, ka ce kullum sai ya kawo maka 10,000 ko 6,000 ko 7,000 ko 5,000, da haka har sai ya biya. Wannan bai halatta ba, kuma ba shi ne tsarin kasuwanci da musulunci ta yadda a yi ba. Abin da ya kamata a yi mai mota, mai acaɓa ne, mai mashin ne, idan ya fita duk abin da ya nemo sai a zo a raba shi kashi uku. Misali, kashi ɗaya na mai mashin, kashi ɗaya na mashin ɗin shi kansa, kashi ɗaya na direban mashin. Wannan idan kun yi yarjejeniya a haka, aka yarda to wannan ya yi daidai, ba a saɓawa shari'a ba. Menene illolin hypertext? Yanzu wanda yake hypertext, an ce a shekara ya biya miliyan ɗaya da rabi, mashin ɗin da aka sai shi miliyan ɗaya, an ce ya biya shi miliyan ɗaya da rabi. Idan ya yi wata shida ya mutu ba, shi kenan. Kai wani idan ya yi ma wata goma ya mutu, shi kenan, ya faɗi a banza. Ko idan ya yi wani laifi mai gidan isallame shi, shi kenan, ya faɗi a banza. Sannan abu na biyu, zai iya yiwa 5,000 ɗin da ka ɗora masa, idan ya fita ya je ya nemo, ya samu 40,000 ma, an cutar da mai mashin. Haka kuma zai iya yiwa wata rana, idan ya zai bai fi ma ya 1,000 ba, ba ciniki, wataƙila wani lokacin rashin lafiya kuma ya ta kama shi. To amma an ce kullum sai ya ba da kaza, ana buga lissafi. Da haka wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, wallahu ta'ala alam. Nam.
Allah ya saka da kai. Kenan ni na ɗauka kamar bashi ne, an bashi ne ya dinga biya a hankali, iya inda ya biya ya tsaya, so iya nan sai ya ƙarasa.
To in bashi, to ina zuwa, in bashi ne an bashi ya biya a hankali, to ya zai ji ya je ya yi aiki da kayanka ne, ka fahimta? Ya yi amfani da kayanka, sannan kuma ya samu amfani a cikinsa. Kullu dainin, kullu kardin jarra manfa'atan fahuwa riban. Annabi ya ce duk bashin da aka bayar ya ja wani amfani a ciki, ya zama riba. Misali, sai na baka bashin naira miliyan 2, za ka biya ni, ka fahimce ni? Yawwa. Sai ka zo gidana kana wanke min mota, sai mata na suna aikinka, sai kana min hidima, kana min wannan hidiman ne saboda na baka me?
Miliyan 2
na baka bashi, kuma kana biya na kuɗi na, shikenan kai gama. Duk bashin da in an ba da shi bashi ya ja wani amfani, ya zama riba. Saboda akwai wani wahala da mutum yayi kenan, ina fatan kana fahimta. Ka gane wannan?
Na gane.
Yawwa. Sannan kuma menene hikimar tunda bashi ne aka bashi ya je ya aikin 30,000 ya kawo 5,000? Ha? Wanda in an buga lissafi ma zai iya yiwa shi mai mashin din ya tashi a bai da riba. To kuma ba haka ake ba da bashi a shari'a ba. Ka ba da bashi, wannan mashin din na sai shi naira miliyan 1, amma ni na sayar ma miliyan 1.5. To don me yasa za a ce miliyan 1.5 ne? Saboda bashi ne. to masu ruba ma ya gaske ga miliyan ɗaya zaka biya ni gobe ba ni kudi na sai shekara miliyan ɗaya da rabi zaka bani riban kenan ina fatan kana fahimta to ba ma wannan ma shi kadai ne illar ba a dauki mashin din aje ayi ta amfani da shi a dura wani mashin din kullun dan dakon dan a cabar kullun sai ya kawo 10,000 ko 5,000 to radde fita bai samu ba dole fa sai ya kawo randa yaje aka yi yajin aiki a gari ko aka yi fada a gari fa sai fa ya kawo randa yaje kuma ya samu naira 50,000 an ce rinka biyan 5,000 to wata ran kuma ya ji ya samu 50,000 40 din fa da 5 soke ta zai aljihu ya kawo maka 5,000 kuma yayi mashin ɗinka ne sannan ba ma wannan ba duk haifacin idan suka yi shi za ka iya wata 7 kana wahala da an samu matsala sai a kore ka
kuma kuɗin da kake badawa ya fi asalin balance
ana magana ustaz to wannan abun ne ya lalata abun Allah ya gane da kawai abin da za a yi duk da ba sa yadda gaskiya masu mashin ɗin ba sa yadda
ba sa yadda da
wannan ba sa yadda da shi saboda akwai cikin amma yanzu wani in an ce aje a yi duk abin da aka yi a zo a raba wallahi zai iya zuwa ya je nemo ya samu 40,000 ya zo ya ce maka 3,500 ya samu kuma 3,500 din kwa duku rabe ta ba ba su da kirki da aka sai mutane suke kwammacewa kawai kwanne dai a yi wannan kirkire-kirkire ya yadda shi dai ka ba shi 5,000 amma 50,000 ka samu dai ya yadda shi ka zai ka
gama biyan kuɗi ka tafi da ba
in ko baka gama biya ba wata larura ta zo to kai ma wannan ribar da kai ta cinyewa a sama
ka ci kuɗin ka
ke ka ci kuɗin ka
Allah ya saka da alkai
na'am
wannan take cewa wata addu'a ce malam zai bata ta neman tsari daga zina wai shaytan ne yake ta zuga ta a kan ta ce ta aikata
to babbar addu'a a Qur'ani ya riga ya bayar wala taqrabu zina ya ja kunne yayi fada kar a kusanci zina Allah ya ce alfasha ne kuma mummunar hanya ce abu na biyu kamewa mutum ya kame ya kiyaye sabon Allah ba a cewa wai ƙarya wace addu'a za a ba mutum ya daina ƙarya kamewa ne mutum zai akwai addu'o'i ga mammu ya Allah ka kare ni da saba maka Allah ka kiyaye ni da shiga fushinka ko duk abin da zai sa ni kai fushi da ni Allah kare ni wannan duk ana iya yi da aka ki kame ki rinka zama da mutanen kirki kuma idan lokacin aure yayi aje ayi aure kun iyaye ku taimaki ayyan ku su yi aure da wuri in suna buƙatar aure dan sha'awa sha'awa ne ko mataki mataki ci ki kuma ki dage da karatun Qur'ani insha Allah mai yawan karatun Qur'ani jinna ba za ta kusance shi ba ga babban addu'an nan ki rike al-Qur'ani ki tabugawa kina hadda kina karanta na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa malam ya ja hankali akan masu cutar da makotansa musamman masu yin kiwo sai aga mutum yana kiwo yana cutar da makota kuma idan makotan suka yi magana sai abin ya zama abin fada ko abin magana
gaskiya ba daidai bane mutum ya dauko wani abu na amfanin sa da neman kuɗi kiwon dabbobi ko kaji ko wani abu yana cutar da makota wannan haram ne da abin da mutum zai tara akan wannan zai tara kansa masifa ne da bala'i kamar wanda yazo yazo ya kafa injin nika ne ai a kusa da dakin makocinsa injin nika ga dakin ga gida kana gadara soran gidanka ne dakinka ne sai ka zo ka kafa injin nikan kuma ga dakin makocinka a jiki katanga da katanga ka hana shi bacci ka hana shi sukuni nan zalunci ne kamar wanda ya kunna inji ne na generator yana ta ƙara ya hana makotansa bacci ya dame su da hayaki ba ruwan Allah da wata kazarka da kake kiwata ta shiga ta yi wa mutane kashi. Duk wanda yake kiwata akuya ko tinkiya ta shiga ta ci abincin mutane ta yi barna, wallahi sai ka biya a kiyama. Dan ita dabba ce ba ta da hankali, ba za a yi mata hukunci ba. Haka duk wanda ya dauko wani tsuntsu mai kuka yana kiwata shi a gida, ya ta damu mutane da kuka ya cutar da makota, sai Allah ya tambaye shi. Wallahu alam.
Wannan yake cewa menene hukuncin mace ta je umra ba tare da izinin mijinta ba? Hakan ya halatta ko kuma bai halatta ba? Matar aure.
Bai kamata ta tafi ba tare da izinin mijinta ba. Yawwa. Bai kamata mace ta tafi ba tare da izinin mijinta ba. Dole sai ta nemi izininsa. Idan ta aikata haka, umaranta ta yi, amma kuma ta aikata haram, ta fita ba tare da izinin miji ba. Saboda shari'a ta kaddara, ta hukunta mace wato misali ba ta iya fita ba daga gidanta ba tare da izinin gidanta ba. Na'am malam.
Ko ya halatta abin da suke tambaya, za ta iya zuwa kenan?
A'a, ba za ta
je ba. Ya mata izinin amma ba tare ba, ba su tafi tare ba, ya halatta ta je ba tare da mijinta ba.
To ai kaga ba tare da mijinta ba injiniya daban, ba tare da izinin mijinta ba daban. To kaga ba tare da mijinta ba, ba tare da muharrami ba kenan. To wancan na gama da shi ba tare da izinin mijinta ba bai halatta ba. Ba tare da mijinta ba, ba tare da muharrami ba kenan. Yawwa. Shi wannan malamai sun yi sabani dangane da hukuncin mace ta fita daga gidan ta tafi aikin hajji ko umra ba tare da muharrami ba. Akwai malaman da suka ce haram ne. Almana
ko budurwa mai
kenan, sai da muharrami. Ba a fita aikin hajji ko umra sai da muharrami. Me dalilin su suka ce la hilu limra'atin an tusafira illa wa ma'adi mahrami, ko an tusafira yawman wa layla illa ma'adi mahrami. La hilu limra'atin an tusafira, bai halatta mace ta tafiya ba yawman wa layla, ta kai yini da dare sai da mahrami, tsawanta ya kai haka. Dole sai da muharrami, wannan annabi ne faɗa sallallahu alaihi wa sallam. Kuma abin da ake nufi da muharrami shine wanda zai ba wa mace kariya yayin da wani abu ya zo zai cutar da ita, ya tsare mata mutuncinta, ya tsare mata kimanta da darajarta, kada a bari a taɓa mata kimanta. To ba wanda ya su dace ba sai namiji, kuma muharrami namiji ne. Mace ba za ta ɗauki ƙyar uwarta, ƙanwarta, ta ce ta tafi umara, ta ce ta tafi da muharramarta ba. A'a, shi muharrami namiji ne. To ba wanda ya fi dacewa shi ne yayanta ko ƙaninta ko mijinta su tafi tare da shi, ko babanta, duk dai wanda ba aure tsakaninsu ko kawunta, sai su tafi, ya je rakata, su je su yi umara. Wannan shi ya fi. To na ɗaya kenan. Ra'ayi na biyu, wasu sun sauƙaƙa sun ce mace za ta iya tafiya umra ko aikin hajji ko da babu muharrami. Wannan shi ne ra'ayin Imam Malik da Imam Ash-Shafi'i, Allah ya musu rahama. Suka ce aikin hajji na wajibi malam. Al-hajji wajib, abinda ake nufi hajji na farko. Macen da ta zo za ta tafi babu muharrami. Amma da sharuɗa kamar haka. Na farko, ya zamanto tana da amintuwa da kanta, ba za ta aikata alfasha ba. Sannan kuma idan duk abin da ake jin tsoro na a kai wa mace farmaki ya kau a wannan tafiyar ta umra ko aikin hajji, ba wanda zai iya zuwa ya lalata ta ko ya taɓa mutuncinta an samu al-amnu min khawfin fitna, an samu amintuwa daga jin tsoron fitinar da za ta iya wato samun ita matar, ko kuma idan mace mai shekaru ne tsohuwa ta yi shekaru ba wanda ma zai waiwaice ta, to kaga wannan duk abin da ake gudu babu. Ko kuma idan tana mujtama hashit, tana cikin taron jama'a, malaman wannan zamanin suka fassara ta kamar jirgin sama, kaga tafiyan da za ta yi ba ita kadai, za ta jirgin sama wajen mutum 200 300 500 ma, to kaga tunda akwai wannan amincin taron jama'a din nan akwai, to kaga alhamdulillahi Imam Malik da Imam Shafi'i su ce za ta iya tafiyar ta. Akwai riwaya daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ya halatta mace ta je ta yi aikin hajji ko da babu muharrami idan an samu amintuwa. Yace tahujju kullu imra'atin aminatin ma adami muharramin lizawali li'illa, illa da ta sa annabi ya hana mace ta tafiya babu muharrami, tunda ta kauce babu wannan firgici, babu wannan tsoro, to ya halatta ta je ta aikin hajjin ta ko umrar ta ko da babu muharrami. Kuma yanzu shine za ga yanzu mutanen mu, matan mu suna tafiya aikin hajjin su ba muharrami, saboda illolin da ake gudu din babu suna mala.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsu ita ce amarya, amma kowace garin da take daban, gari ɗaya suke amma jihar gari daban amma jiha ɗaya, bai baya ajiye kayan sa a gidan ta, sai dai yazo da kala 3 zuwa 10 haka, kuma ta ce yana da kaya da yawa sosai. Shine take tambaya hakan a shari'a daidai ne?
To abinda shari'a ta ce wani miji yayi ta abinda zai iya sosa zuciyar matarsa saboda bai yi mata ba kariyayi, maganar saka sutura, mutum zai iya barin kayansa a ko'ina ne ya ɗauko irin ƙasawa, to amma in har barin kayansa a ɗakin wata bai ajiye kaya ba, zai iya jawo fitina, kuma ita tana ganin an tauta, to bai halatta ya haka ba, saboda kaga bai daidaito ba, tunda an umarce shi yayi daidaito a tsakaninsu. Ina ganin za ta ji akwai kaskanci ne da ci baya, yana da kaya wajen kala 20-30 yana wancan ɗakin, amma sai dai ɗebo ƙwaya 3-4 ya zo ɗakin wannan yana canja mata, ba laifin da kai da kai mata guda biyu, kuma wancan sunanta matarka, wannan ma mata, sai ka raba kayanka, wannan ka ajiye wannan ka ajiye, masu dai mata biyu da mata uku aiki da ya same ku kashe-kashe, huluna can ka kai biyar, nan ma ka kai biyar, takalma ma ka irga nan uku can uku, ka shiga uku da irge-irge saboda sa idan mata. Amma asali idan mutum ba yayi bane da niyyar ya cutar ko ya nuna wani bambanci, wannan ba laifi bane ba. To amma matan suna daukan haka kaskanci ne ake ta musu, kuma yana kawo rashin zaman lafiya tsakanin matan, wannan kuma gaskiya bai halatta ba, abar abin da zai kawo zaman lafiya, rashin zaman lafiya tsakanin su. Akwai wanda baya ya wanka ma, ban sani ku anan ka karanta mana, shi kuma wanka ma baya ya dakin ɗayar, zai zo yayi alaka da ita sai ya koma dakin waccan, a can zai je ya wankan janaba, kaga wannan ya canja kaya can, kaga na ai ba daidai bane, ba sai an yi ma ta fatawa kan mana, wannan ba daidai bane gaskiya. To amma maganin wannan shine mutum ya zama yana da dakin sa, idan kana da dakin ka, in kaga dama ko biro ba za ka yi dakin dudu ko kan dai ko talatu ba, sai su zo su same ka
in gida ɗaya ne kenan.
Na'am,
sai in gida ɗaya ne,
in to gaskiya ne sai in gida ɗaya ne, idan kuma
in gida ɗaya
gaskiya ne shi ma ya fi saukin fitina gaskiya, duk da kuma shi ma ɗin ana da matsalolinsa, wasu matan suna gani ba za su je su bi miji ɗakin da kishiyarsu tana zuwa su ma su je ba, wasu matan. Almuhim wannan miji abin da yake ba daidai bane, kuskure ne, ya kamata ya gyara, tunda zai kawo fitina tsakanin mu jama'a
ya raba kayan 50-50
ya kware kuwa ya dai iya fata kula masa batun ya iya daidai gurgudu ko wacce ka kai mata kayan tsawanka
saka da alkhairi wannan take cewa mutumin da ya aure wanda a cikin kwanaki bakon da zai yi wa amaryar wai uwar gidan ita ma an kaje sai ta ce wai sai an sauke mata hakkinta
kai a addini ba ilimi
shine nake tambaya dole sai ya cika kwana bakon ko kuma yaya
dole sai ya cika kwana bakwai haka manzon Allah ya faɗa duk wanda ya auri budurwa sai ya mata kwana bakwai idan ba zaura ne sai ya mata kwana uku wannan uwar gida akwai shakiyanci a cikin sha'anta da san zuciya da neman fitina da ka bai kamata ya biye mata ba ya rabu da ita yanzu sai ya kammala wannan hakkin kwana bakwai din a gidan amaryarsa ya dawo sai dai in ita amaryar ta aminta ta yadda ya dauki ranarta ya je ya kai wancan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai kawarta ce mijinta ya sake ta da wasa so dama akwai saki biyu shine aka ce mishi fa ba a wasa da saki sai ce shi ya za a yi abu da wasa kuma abu ya zama gaske saboda shi wai gaskiya asalin shi ibo ne musulun ta yi to shine yanzu ake tambaya shi ya ce fa gaskiya shi da wasa yi kuma dama shi wai bai gama iya jan Hausa da sauransu ne
to wannan dai an fi shi gaskiya manzo Allah ya ce salasun jiddunna jiddun wa hazunna jiddun daga ciki guda abuwa guda uku gasken su da gaske ne wasan su ma gaske ne daga ciki akwai saki duk wanda yace ya bude baki yace ya saki mace inda yace ya saki mace ko da wasa yake yi to ya zama gaske yan tabawa duk wanda ya ga bawa yace ya yanta shi sai daga baya ce wallahi shi da sai yake to wasan ma ya zama gaske duk wanda ya dauki da ko ya dauki diya mace yace wance na baka ita ka aure ta na bai ka ita a matsayin mata wannan wasan sa gaske ne gasken sa gaske ne wadannan abubuwa guda uku dan haka aure ya mutu ba in ya muri yake ba ko me yake yawwa idan shi in yamuri ne ba da Hausa ya bude baki yace ya suke tafi da in yamuranci ya gaya mata yana sa da yi babu aure eh babu aure na'am malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa a shekarar ta biyu da aure to mijin wai bai da lafiya ita kuma tana son haihuwa saboda ta ce ita kadai ce a wajen mamanta ta ce to ga shi lalurar ba ta warke yau bace lokaci daya ta ce wajen biyan bukatar aure ma dai ba ta samu amma ita abin baya damunta ita rashin haihuwar ita ta fi damunta to iyayenta sun ce kuma yana hannunta in za ta zauna ta zauna in kuma ba za ta zauna ba dai to su dai ba za su iya mata wani taimako ba to shine take so ta ji mallam ya ba ta shawara bai ka ta rabu da shi kuma ya tunani ne saboda rashin haihuwar ne
to saboda rashin haihuwa ne mana
shi dai mallam ya ba ta shawara
anan shine duk macen da ta yi aure tana da hakkin ta samu abin da take da bukata a wajen mijinta hakki na shimfiɗa ya gamsar da ita saboda gudun fitina tana rabuwa kata je ta faɗa cikin fasikanci wannan hakkinki ne dole ya miki idan bai da lafiya auren ma bai zama dole akan shi ba abu na biyu haihuwa annabi yace sana ka huta nasal ku yi aure ku hayayya ba zan yi alfahari da yawan kuran tashin kiyama to sai mace ta ce tana son ta haihu Imam Al-Ghazali Allah mai rahama yace daga cikin manufar aure shine alwala a samu haihuwa daga cikin manufar aure haka duk wanda ta yi aure ta gaba ta samu haihuwa kuma ta gaba za ta iya jurewa ba kina da dama za ki iya kashe auren ki nemi sauƙi miki je ki auri wanda za a samu haihuwa kina da wannan dama in kin yi haka ba ki saba wa Allah ba idan kuma kin hakura da biyan bukatar saduwa ta aure za ki iya jurewa har abada sannan kin hakura da rashin haihuwa zaki iya jure to zaki iya zaman ki zaman auren ki amma matukar kin ga ba zaki iya ba to babu laifi ki nemi ya sauke miki Allah ya bashi lafiya ki kuma ya baki miji nagari na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan mace ta aure bata tare ba sai mijin ya neme ta tace a gaskiya sai ta tare tana da laifi
to tana da laifi tunda ai matarsa ce an riga an daura aure ta zama matarsa dan haka yana da dama ya tare da ita ko da ku wata kila bai tare da ita a gidanta na gidan aure ba zai iya daukar ta su hotel zai iya daukar ta su tafiya zai iya daukar ta su je wani wuri ya biya bukatar sa akan ta dan kuwa matarsa ce ita me dalili an daura musu aure da ita ba haramun bane to hana shi fa shi ma bai halatta ba ta hana shi saboda haƙƙinsa ne kuma kin matarsa an daura aure kuma kin ci sadaki ko kin karɓi sadaki kuma sunantarsa ya zai buƙace ki ce a'a wannan gabar farko kenan to da kaga wannan tambayar kai wannan tambaya akwai wata illa da maza suke wa mata mala yawa to wannan kuma idan wannan ne aka tabbatar to ba laifi za ta iya ki abinda maza suke yau yanzu sai mutum ya zo ya daura a wata yarinya a kashe kudi ai party a komai ana tsammanin da dare za a tare ashe bai da gida a garin nan da sauran garuruka abinda ake kenan auren shakiyanci da tsiya an yi biki an yi taro an yi komai ashe dan dan dano ne akwai wanda ma tace wallahi ƙarya yi yace ya kama gida a unguwa kaza he da ranar da aka daura aure aka buga sama da ƙasa yace an samu matsala to abinda suke idan sun daura aure da yarinya kai sai su zo su ta daukan ta suna zuwa suna mu'amala da ita wato saboda matar su ce idan sun gama biyan bukata sai su rikito fada kawai su sake ta sai su sallame ta ba dadi mace tana gidan ubanta ka dauke ta ka je kai biya bukata ka zo ka ajiye masa ita akwai wanda har ciki ya mata haka babu ranar tarewa to idan wannan illar ta tabbata haka ne zai miki to ya halatta ki 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 ce a'a kuma hadisin da ya magana akan matar da mijinta ya neme ta tana cikin fushin Allah har sai garin Allah ya waye ko sai ya yarda da ita bai shafe ki ba saboda illa zai miki kuma kin san kina da dalili karbabbe amintacce akan wannan manufa da yake da shi shi mai gidan naki duk mijin da aka san yayi auro na dan aure yayi auren dan dano yazo ya karar da ke daga waye sallame ki to karki ba shi hadin kai inda an fahimci haka ne wallahi alam
kamar akwai wanda su kuma mallan abin da yake faruwa irin an ji neman nan an ji neman auren kawai sai iyayen su ce a daura shi kuma angon bai shirya ba maybe sai after 3 months wata uku zai gama to irin wadannan fa
to wannan ai kaga ba laifin angon bane laifin iyayen ne wasu iyayen da an zo daga tambaya sai ayo wannan akwai masu kuma da karamci kariman mutane ne iyaye ne masu karamci akwai da suke dan a rike ka gam kana zuwa tambaya ce to ai amma daura aure kawai to wannan kuma idan aka je aka daura masa aure da matarsa bai gama gina gidansa ba kuma yana buƙatar matarsa dole ta ba shi hadin kai na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ya shafa shekara ɗaya da wata yarinya tace suna samun matsala akan ta har dukanta ya taba yi sai saboda ta kira yarinya ta ce mata idan mijinta ne za ta ji dadi abinda take
ya bata kashi
wallahi so tace ba shi da hawalin aurenta saboda tace wani lokacin kafin a yarba shi ma sai sun hada da cin bashi ta faɗa masa gaskiya bar yarinyar ta nemi wani tayi aure ya ki tace sai ya kusan awa 12 yana danna waya
shi bai da sana'a ne
dan albashi ne sai office din ba zuwa ake so sai ba in ta masa magana sai ya ce kallo yake to ita kuma kawai sai take yin addu'a Allah ya hana su kwanci hankali yadda suke tayar mata da nata to shine take tambaya wannan addu'a da take musu yaya ta ci gaba ko yaya ko kuma dai a ba ta shawara duka
abinda za ta rinka yi shine ta ta addu'a ubangiji tabaraka wa ta'ala a idan ka san wannan aure ba alheri Allah karka ba su ikoni Allah kada ka bari wannan aure ya faru matukar ba alheri bane gare ni saboda Allah shine masanin komai yafi sani sannan kuma tunda suna cutar da ke babu laifi ki roki Allah ya terminating alaƙar su saboda cutar da ke da suke yi yazo ya zauna ya ikula matarsa ya awa 12 yana danne dannan waya yana alaƙa da wata wannan akwai cutarwa sannan ki addu'a Allah ya rufa mijinki asiri koda ba dai ma ƙara auren ba ya masa addu'a Allah ya rufa mai asiri Allah ya ba ku yadda za ku yi na'am
wala saka da alkhairi wannan yace matar da yake so ya aura ce tace tana son ta ci gaba da sa mayafi da dogayen riguna a baya kenan bayan an yi aure shine yace wace shawara mallan zai ba shi
to idan mayafin yalwataccen mayafi ne da ya rufe ta gaba daya babu laifi za ta iya sa mayafin amma wanda yake yana rufe jiki gaba daya kirif dan shine ma'anar hijabi ai hijabi fa ba dole sai wanda aka dinka shi haka din nan ba ba shine fa dole hijabi ba abinda ake nufi da hijabi abinda mace za ta sa ya lullube jikinta gaba daya haka idan mace ta sa ya lullube jikinta kaga irin shigan nata bai saba shari'a ba wannan babu laifi amma dai mu al'adamu abinda aka saba da shi a dinka wannan hijabin a fidda kai da fuska a dora niqabi to dangane da saka abaya duk abaya da ake sa ta nan da sharam ne ta fita da shi abaya da ya halatta ta sa shine ta zama burum burum ba za a iya ganin shape din jikinta ba tunda hijabin ma in ma ya sauka dai ai zai rufe shape din ta ne to irin wannan abaya ya halatta sa ta inda har an rufe jiki ga baki daya wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin kayan da aka dinka ko aka siya da kudin caca sannan menene hukuncin yin sallah da wannan kayan
na farko dai caca haramun ne انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حرام ني لك duk abin da aka samu da wannan kudi haramun ne ayi mu'amala da kudi haramun ne a dinka kaya haramun ne ayi sallah da wannan kayan kaman irin al-ardul maghsu maghsuba ne da malamai suke fada kasan da aka kwace ta kaga haram akai aka kwace ta suka ce bai halatta ayi sallah akan ta ba da aka bi halatta ba ai kokari kuma a kiyaye na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan suke cewa menene matsayin wanda suka yi auren sirri ba tare da sanin iyayenta ba wai kai wani aka samu ko kan inta ne ko wai kai wai ya wakilce to aka daura aure
to manzo Allah dai ya ce almar'atu la tunkihu nafsaha mace ba ta auren da kanta dole sai da izinin waliyinta waliyinta ubanta ko danta ko kannanta wannan sune waliyanta da ka wannan aure bai halatta ba a yi shi haka idan an yi kuma a ji a nemi izinin iyaye su sahale ko kuma wadanda waɗannan suka wakilta ina fata ana fahimta da ka ya kamata a kiyaye a daina zuwa ana wannan aure ba tare da izinin iyaye ba da sanin su ba amma namiji yana iya zuwa ya nemi auren sa shi shine waliyan kansa ai a shine wakilin kansa shi ne miji yana iya wakiltar kansa ya karbi aure amma mace ba ta iya zuwa ta bayar da kanta ko ta tura wata ta bayar da ita wannan ba ai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna aiki a wani banki ta faɗi sunan shi to lokacin da suka fara POS kawai suke bayar wa mutane a ba su commission din su dai akan wannan to yanzu tace an ce dole su ba da loan su ba da bashi kuma in ba su ba da ba za a kore su daga aiki kuma ta san cewa bashin nan akwai ruwa shine take tambaya yanzu ya za su yi ya za su yi da wannan aikin nasu
ta bar aikin in za ta samu wani aikin ta zai ta yi shine zai fi mata alheri ta je ta nemi wani aikin shine fi mata alheri an gane ko ta je ta nemi wani aikin shi fi mata alheri saboda bai halatta ba mu'amala da kudin ruwa haram ne haram ne lallaci mai rubuta riba da mai shaidar riba dukkan su tsinannu ne da kake nesa da aikin da zai kai ki ga irin wannan sai dai larura ne watakila kafin a samu wani aikin to sai ai maleji har zuwa a samu wani aikin amma ki ji a ranki cewa lalle za ki canja aiki na malam
wallahi kamar ta aiki jan hankali anan sai ka zo anan customer su suke amma zai ce dole sai ma'aikatan sun ba da bashi da ruwa
to ba gwamnati malam gwamnati ba ta abin da ya kamata ta yi wallahi su zo garin mu su zo kasan mu su zo yi eh to ai ba mu da yanci ba inda ake cin mutuncin dan adam ake keta dokarsa da hakkinsa wallahi irin wannan kasashen mu dinnan musamman Najeriya nan kamfanoni da suke zuwa suna kafa kamfanoni suna mu'amala da ya saba wa ka'idar zamantakewa yanzu mutun yazo da nan kamfanin sa ya rijista ya zo kasar ku ko ya zo jihar ku yana cin arziki kuma ya zo ya kafa muku doka ta dole kuma dole ku bi wanda ku ne za ku kafa mai doka to tunda gwamnatin ba ta kulawa da abin da ya kamata kuma ba aiki take da shari'ar musulunci ba su fa ba ruwansu to kuma ba ma magana musulunci ba da wani dalili wani kamfani zai zo ya ce dole dole kaza kuma mala a kasar nan fa aka samu fa kamfanoni fa su kamfanoni sake hana musulmi sallar juma'a saboda lalacewar musulmin da lalacewar gwamnatocinsu wani kawai ya zo ya kafa kamfaninsa na rodi na roba ko na takalmi ko na wani abu ya zo ya ɗauki ma'aikata ranar juma'a wai ya ce wai ba za a je sallar juma'a ba idan ka je za a kore ka daga aiki kuma ana kallon su a zuba ido a kyale su su hana yin ƙungiyoyi na union a cikin kamfanonin yanzu dan China sai ya zo ya kafa kamfani a kasan nan wallahi idan ka fita sallar juma'a sai kore ka shi da yake arne ne baka da yancin ya baka dama ka je kuma ya zo kasar ku ko musulmi me yasa saboda ba mu da masu bi mana kadu ba mu da wanda suka damu da mu kawai yan siyasa ƙarya ce a bakin su kawai da rashin gaskiya kawai su wa wani abin da za su wa wura sai wanda Allah ya zaba a cikin su kawai amma bin aikin dan uwan su ko al'ummar su to jahilai ma wasu jahilai ne ai wasu ba su ma da ilimin wayewar ma zamantakewar zamanin ma ba su ci gaba da kawai dai su zo su tare kura a zabe su a ce sun ci kawai shikenan amma ana cutar da mutane wallahi ana matsanta mutane wallahi ga wanda payment da ake musu mutum ya ci uban aiki a kamfani in ka ji kuɗin da ake bashi yanda ka san jaki bawa kuma harajin ma su biya state government ma ba biya suke ba wannan tafiyar gamban ka duka duk an sani ana sani ana kallon su an zuba musu ido Allah shirya na malam
wallahi saka da alkai wannan take cewa menene hukuncin karatun novels na Hausa ko na Turanci
to idan labari ne kawai wanda babu wani abu na sabon Allah a ciki ya halatta mutum ya karanta ya karu da wani abu na rayuwa amma idan akwai abin da yake na sabon Allah a ciki wannan bai halatta mutum ya karanta ba haramun ne saboda karire watakila da suke ciki ko kuma batsa ko tsiraici ko koya mutane wata tarbiya wanda ya sabawa tarbiyyar mu ta addinin mu in ci wannan la ya juzu na mala
Allah ya saka da alkhairi bazawara ne da maniminta wai sai ya sadu da ita kafin ya bata sadaki aka daura auren dai har ta samu ciki suka ci gaba da rayuwa aure to shin ake tambaya hukuncin ta da kuma auren
to a fito dai da tambayar a fili tana bazawara ya sadu da ita kafin su yi aure
ta samu cikin a lokacin
kafin a yi aure
kuma kawai sai aka daura aka ci
gaba bai halatta ba bai halatta a yi aure akan ciki na haramun ba bai halatta wannan auren bai halatta ba dole sai an jira ta haife shi idan ta haife shi a je a saki sabon dauren aure na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi soja ne yana aiki akan hanyar ya fada zamfar Katsina da Sokoto yace to suna tsayawa a hanya kuma gaskiya yace suna karɓar kuɗi yace wanda yake duti a lokacin kuɗin nashi ne shine yake cewa shi gaskiya baya takurawa mutane gaskiya akan sai an bashi wani adadin kuɗi kawai da abin suka sun san abin da suke bayarwa in sun zo wajen
su suwa
su masu fucewa
customers ko
eh to yace gaskiya hanyar yan bindiga ne suke fitowa ko su saci mutane ko su kashe su amma dalilin tsayawa sa wannan wajen gaskiya ba sa fitowa to shine yake tambaya wannan kuɗin da suke karɓa yaya hukuncin sa yake a addini
haramun ne cin hanci ne duk kuɗin da ɗan sanda ko soja ko custom ko duk wani mai tsare hanya ko ɗan karota in a cikin gari ne ko ɗan road safety ko ɗan menene sunan masu ba da hannun nan
BIO
ko yellow paper ko mai duk kuɗin da suke karɓa a hanya su miƙa hannu su tsaye da mutum su ya ba su kuɗi wannan haram ne wuta balbalce don haka duk wanda ya san yana zuwa yana karɓan kuɗin mutane da sunan ɗan sanda ko soja ko wani abu zalunci ne kuma haram ne saboda ana biyan kaluwa ce kuma baya rubuci ba haraji ne na gwamnati da ta ce a bayar ba karɓa suke suna kasaftawa kawai mun haka ake kwanan nan ma wata ta yi mun tambaya ita ma daga wata jiha cewa suna irin aikin nan na cikin gari na tsare mutane wanda ba su da license ba su da kaza ba su da kaza a mota in sun kama mutum sai su ci taransa sai su karɓi kuɗi su ce je ya yi wani kuma ya zo wuce a ɗan dunkule ya bayar in sun gama kuma ugansu sai zuba abin aljihu sannan kuma su ma a ɗan tsakura musu wai mai halaccin cin wannan kuɗin haram ne ina tausayin ɗan sanda da yake tsayawa a bakin titi yana miƙa hannu da ƙasƙanci ana ba shi naira 100, 200, 1,000, 2,000 ina tausayin soja da Allah ya girmama ka kana soja da bindiga a rataye amma kana karɓar bribe kana karɓar cin hanci haramun ne wallahi sai kun biya ranar tashin alƙiyama ka gina gida ka hau mota ka ci abinci ka yi duk abin da za ka yi da wannan kuɗin wuta balbalci ومن ذا الله يقول كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به تنسوك دا تجنو دا حرام وتاتشي تفدات شوالش هكا ما عايكا تو هجي أقوي فويل فايل نواني سي أبادة وانا أبو أباش چين هانشي رشاوا أبن دي كشنا زيريا كينا متين يقبو مياغون أقوائي ويدا زي حالا كدا متاني ومنتي تاكبا دوكا أما يزو إبادة كودية ويشي wani ya ɗebo bindigogi makamai da zai shigar gari a bawa 'yan fashi da makami ya zo ya ɗauki ɗan sanda ya dunkule maka 500 200 haka ta bakin window ko tsayawa bai zai ba ya raina ka ka karɓa ka tsara masa wani fa in ka bashi ba 200 ya tsara maka akan 200 duk duniya ina ake wannan abun kaskanci in ban ƙasashenmu na Najeriya kuma manyansu sun sani balma wanda yake kawo ton over da yawa to shi ake zuwa ajiye shi kuma akwai wani abin da ya kamata shi ma duk jami'an ɗan sanda su commissioner ɗan sanda da su ainihin wato manya-manyan su gane yanzu malam akwai ɗan sandan da zaka ga wallahi sai shekara uku hudu a checkpoint daya kullun shine saboda ya sai wurin ya saba da wurin kuma yana ba da turnover din su lafiya galau wanda ya kamata a rinka canjawa ana juyawa tunda ba shi kadai bane mai kaci wani ko transfer aka masa sai ya biya an dawo da shi wani yace ka lura da san dawa ne yau fa ya fi shekara bakwai a gurin nan fa kullun shi ne zaga shi to komai wannan shekarun mu makon zaga ya ɗebi watanni duk wani dutsen da za a raba ba a canja shi saboda san zuciya wato rashin gaskiya ya mana yawa a cikin mamalolo da haka dan Allah ƴan uwa jami'an tsaronmu kullum malamai suna ta wa'azi a inganta muku albashinku a inganta muku rayuwarku a mutunta ku amma kar ku rinka jefa kanku wannan abubuwa na haramci a nan kuma muke amfani da wannan dama muna kira ga hukuma da gwamnati ta inganta waɗannan mutane albashinsu ya kamata albashin soja da ɗan sanda da immigration da custom da civil defense da ɗan hizba da ɗan karota duka gaba ɗaya a inganta musu albashinsu a rinka ba su kuɗi wadatacce saboda suna mu'amala da mutane kai tsaye amma an ba su cikin talauci dole su je su karɓi cin hanci ba wai ina halartawa ne ko ina goyon baya ba amma idan ɓera ma yana sata to daddawa ma tana da wari wallahi wannan abun kaskanci ne da sozarta bai da daɗi wallahi bai da daɗin gani haka mutum zai zo ya tara waɗannan kuɗaɗen ka gani ya tattara su ya je ya siyo shinkafa da wake ya ba iyalinsu dafa su ci haram ya yi wa yaransu ɗinkin sallah da shi ya je ya biya su da wannan kuɗin haram a makaranta wani ma inda kuɗi ma da kauri ma ya je ya kai uwarsa maka ko ubansa ina ana ta masa murna wani kuma gida yake gina ka wani sai mutum ya gama shekarunsa kuma ya zo ya zauna ya ta ganin ɓacin rai a rayuwarsa Allah shi zai da mu muna fatan gwamnati ta inganta musu sallarinsu da albashinsu a hana su wannan karɓe-karɓe da suke a bakin hanya don wannan corruption ne kuma yana taimakon masu ɓarna su zo su yi ɓarna masu shigo da ɓarna gari su shigo da ita yanzu ƙasashen da aka ci gaba ko hauka kake ka isa ka tallata musu wucin hanci ka ba su ko hauka kake wallahi baka isa ba Allah ya mana afuwa na'am
yanzu ne yake cewa wai an ƙara wa sojoji ƙananan 80% manyan 30% na albashi sojoji
to ya yi kyau to Allah sa albarka wannan ya yi kyau wani abun albishir ne ya yi da dai turowa ya bamu da tabbas amma idan ya tabbata dai to Allah sa albarka Allah sa albarka kuma na san me gwamnati ta lura ƙananan sojoji sune suke shiga cikin mutane to kaga wannan tunani ne mai kyau wallahi a ƙara musu 80% manyan kuma to ni dai ba a baki na za a ji ba amma dai na san an taimaki wannan ƙananan saboda a rage corruption na tabbatar gwamnati watakila ta lura da wannan abun da suke faruwa ne na corruption ta ƙara musu Allah ya sa ƙananan su gyara sun karɓi 80% kuma su daina karɓar cin hanci a hanya Allah ya sa su gyara na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana gyare-gyaren kayan wuta kamar su waya hannu fanka da sauransu yace yanzu haka yana da kayan da aka kawo gyara sun fi shekara yace wasu ma ba ya iya gane masu su wasu kuma ya san masu su amma ko ya ce su zo su karɓa ba za su zo ba kuma ba su biya shi kuɗin gyaran ba kuma ba su karɓi kayan ba shine yace malam ya zai yi wasu ma bai san su ba da wanda ya ki zuwa ya karɓa wace shawara za a ba shi ya zai yi
shi da man sannan a irin wannan ya gaji irin wannan larurori wani ya kawo maka kaya ya ƙi zuwa ya karɓa wani ya kawo maka kaya ya mutu wani ya kawo maka kaya ma ya manta wani ya kawo maka kaya ya ƙaura duk wannan baya zamantowa dalilin da aka ci kayan da ba naka ba tunda ka shiga sana'ar aiki ya same ka kai ta tara kayan nan kai ta ajiye su kowanne ka rubuta sunansa da unguwarsa da lambar wayarsa inda hali ka liƙe ba naka ba ne ba za ka taɓa cin kuɗin aikinka ba sai ranar da mai shi ya zo ya karɓa ya baka tunda da ma ka yarjejeniya take yi to ba a karɓi kaya aka je aka gwada yayi ma ko bai ba da idan mai zabi aka kuma wanda zai baka fatawa ka je ka sai da wannan kaya ko kai gwanjansu idan ya gagara ko ka bar sana'ar ko na bai faru sai gaba daya a ɗebe kayan sai akai hukuma ko akwai wani ofishin yan sanda sai aje ko akwai wata akai wata ma'aikata sai aje ka kai fure hakkin kan kuma sa biya ka a can wallahi alam na
so mallam sai yaran ya kamata a ga hankalin su da su suke
jin gaskiya ne ba daidai bane mutum ya dauki kayan gyara ya je ya kai kuma ya kiye koma ya karba ka jefa mutum cikin garari da damuwa baka biya shi hakkin sa ba kuma ka bar shi da dakon kaya da wahala idan ya ga dama ma sai ya ce sai ka biya kudin haya shi yasa wasu wallahi malam ba su yin alƙawarin da gaske idan ka kama gyaran talabijin sai ya ce da kai gobe za ka zo karba idan baka zo karba ba duk kwanan da ka kara sai an biya shi kudin haya to sai ga mutum nan da nan layi ake ana zuwa ana karba shi kuma bai saba alƙawari ba na'am
Allah ya saka da alƙawarin take cewa shekarun ta 20 tun kafin ta kai wannan shekarun take a da Allah ya azurta ta da miji dan ta samu kariya daga saban Allah to yanzu Allah ya kawo mata wani tana son juna kuma ya sifata da addini halayensa sun mata amma gidansa sun ki ba da goyen baya bai san fusan wanda yake da gidan kansa da kuɗi da kuma mota to babanta ne kawai ta ce ta san ba zai duba abin duniya ba amma shi ma an fara kushe yaran a wajensa tace kuma yana da abin yi har wasu ma suna amfana da shi to shine tace wallahi ba ta san yanzu ya za ta yi ba kuma tace tana matakar bukata wannan auren kai kunya ce ta har ta hana ta faɗa shine take addu'a tace mallam ya ba ta shawara
to mun sha yin magana da irin wannan dabi'u da iyaye suke da shi na ainihin tsalle-tsalle da neman gidan maiƙo Allah ya ba wa ƴar ku ga wanda zai aura ku ba da ita kuna buri wannan ba abu ne da ya halatta ba shari'a wanda Allah ce ya za a takun mantar zauna dinan wa khulqu fa zawiju in wanda ya zo muku kun yarda da addinin sa da biya su ku aura musu haka annabi ya ce idan ka wannan ya cancanta aura musu abinda zaki da yake nemi wani babban ki kawai yayin baban ki je masa fada aurar da ki in abin yayi tsanani bai yi ba ki je gurin alkali zai san yadda zai daura miki auren ki watakila ya tsawata musu watakila ya musu fada kun zaman gaibu yaushe aka san malam za a samu mai kudin kai Allah ya gyara mana halin mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa babanta dan kasuwa ne to sai kanin sai yake zuwa dan taimaka masa bayan ya gama degree to an ce yana wani kasuwanci a boye amma ba a sani ba baban ya zaunar da shi ya tambaye shi ya ki faɗa masa duk aka sa su yayyansa da kannansa duk suka tambaye shi sai ya ce wai ai ko a musulunci ba dole sai ya faɗa kasuwancin da yake ba sai sun sani ba to shine abin yake damun su ya kamata su
wallahi da kaga iyayen suna so su ga me yake suna da shakka ne akan irin nau'in sana'ar da yake watakila an ce musu yana aikata haram ne ko sana'a yake haramtacciya ko wanda bata kama ba bai ta kamata ba ba laifi bane mahaifinka dan ya tambaye ka me kake yi ba laifi bane wannan babu laifi dan mahaifi ya tambaya me mutum yake wannan ba laifi bane ba kuskure bane kuma dole a bace halin kai saboda ai zai taimaka wajen inganta maka rayuwa da kuma baka shawarwari da ya kamata a matsanta masa sai yayi bayani duk da cewa zai iya cewa dole ne sai an san me yake yi to ai uba ne wani dai gama gari ba dole sai ya san me ya sana'arka ba wani gama gari amma ubanka mahaifiyarka ai suna da wannan haƙƙin saboda abubuwa da yawa suka iya faruwa a rayuwa na'am mallam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cika su biyu ne a wajen mijin su to tace ya tare a gidan tsayar komai a can yake yi tsakaninta da shi bai sai dai kallo idan ita za ta karbi girki baya dawowa sai karfe 9 na dare amma idan daya ce ana magarba ya koma gidanta tace bata isa ta neme shi a shimfiɗa ba sai shi idan ya ga dama ya bukata idan an masa magana ya ce lafiyar sa kallo kawai ba zai yi bane to idan ta ce masa wai irin haka ne yake sa yake jefa mata a cikin bin maza sai ya ce ta je ta bi ya bata izini ta je ta bi ta ke karasa wajen manya amma ya ci canza shi ne ta ce malam ba ta shawara kuma yi nasiha
eh to aikin ki ne ya tauye miki kuma bai kamata ya haka ba kuma kina da dama ki bi hakkin ki ta kowace hanya da ta dace a shari'a. Idan kin ga ba za ki iya sariyar da wannan haƙi ba, za ki iya nemi ya sauke miki. In kin ga ba za ki iya yi ba, za ki iya nemi ya sauke miki, dan akwai zalunci a cikin wannan abu. Kuma da kankan yake, an ce gyara, ya ce ba zai gyara ba, in za ki zauna ki zauna. La'alla kuma kina tunani idan kin kashi auren akwai damuwa, sai ki je ki rungumi haƙuri, ke kuma ƙaddararki kenan, ki tafa ma. Ita addu'a har Allah ya kawo lokacin da zai tuba ya gyara. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa bai akwai sauka da ake a group na WhatsApp, sai a ce kowa ya ɗebi idan da zai yi haka, sai a ce wannan ka karanta izu kaza. Shine take tambaya, hakan ya halitta?
Ba laifi, aikin alkhairi ne a zaburar da mutane su yi aikin alkhairi, wannan babu laifi, ya halitta. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan suke cewa wai idan za a yi aure, mutum sai ya yi gwajin jini, to wai idan aka samu genotype ya yi iri ɗaya, so kawai wai sai
a take cikin wato ɓarna da kurakurai. Shi yin gwaji idan za a yi aure ba laifi ba ne a shari'a, a tabbatar da lafiyar miji, a tabbatar da lafiyar mace. Sannan hana su aure idan ya zama jinin ya zama iri ɗaya zai iya kariya su ne dukansu, shi ma ba laifi ba ne, saboda wahalar da za a sha da larurorin da za a zo a fuskanta, shi ma ba laifi ba ne gaskiya, idan har an yi haka ɗin. Inda an hana su je su kama zina, su kama ɓarna, to da su je su yi wannan zina ko su je su yi ɓarna, ai banda a bar su je su yi auren su tunkari dukkan larurar da su gane, yanzu kamar irin ya sakila hidimarsu da halarsu, ai ta wuce duk yanda ake tsammani. Da haka da su je su yi ta zinace-zinace gwanda a yi musu auren, sai su je su yi ta fama a tsakaninsu. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai menene hukuncin dasa itaciya ko fulawa a kabari don shaida? Shine suke tambaya, hakan ya halatta ko bai halatta ba?
Sheikh Nasiruddin Albani, Allah ya masa rahama, ya yi magana cewa kamul jana'iz akan haramcin aikata irin wannan koma bid'a ne. Ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dasa wani abun dasa kan kabarin wasu mutane guda biyu, yace innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Wannan kenan, ana musu azaba ba wani abu ba yasa ake musu abun nan ba. To a riwayar sai yake cewa ya dasa za a daina musu azaba malam yayi basa har zuwa abin ya bushe. Malamai suka ce to kai da zaka zo ka dasa akan kabarin mamaci, kai ka san halin da yake ciki, an gaya maka dan wuta ne ana masa azaba ko fadan aljanna ne, kai ka sani? Ba daidai ba ne. Ina fata na fahimta. Da ka kamata kirai, Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Ya halatta mata ta yi zaman yata a gidan aure a musulunci? Ta ce tsakaninta da mijinta ba soyayya ba fahimtar juna, kowa na zalunta dan uwansa, amma ba su rabu ba saboda hakan zai sa, shine suke tambaya hakan zai sa a samu aljanna kuwa? Ta ce ta nemi saki ma yaƙi wai saboda yara, ta ce kuma yaran sun riga sun girma. Shine ake tambaya akwai alheri a wannan auren kuwa?
To wani lokacin ne malam zaluncin mazajen yana yin yawan da mace ma dole da ta yi irin wannan rayuwar. Na farko dai bai zai gyara ba, kuma ba ya jin tsoron kowa, kuma in ma kotun za a ji zai iya sai kotun. Ka ji wannan? Ya halatta mace ta zauna a gida don ta ci gaba da kulawa da 'ya'yanta, amma fa zaman zunubi ne, saboda ita ba ta bashi hakkinsa, shi ma baya ba ta hakkinta. Idan har za ku rabu, to ya kamata ku rabu, ya bar miki gida ki zauna da ke da 'ya'yanki, wannan ba laifi ba ne. amma irin wannan zaman shinkafa da wake shi ya tauye ki bai baki hakkin ki ba ke ma kin tauye shi kuma zo a ce akwai alheri a ciki ai babu zaman fushin Allah ne da haka dole ai daya ko ya gyara ku ci gaba da zama in ba ka ba kuma ya baki takarda ki rike gida ki ta zama ki da yayanki shikenan wallahi alam nam
Allah ya saka da alkhairi wannan wai an mata aure to sai mun ya ce kafin auren yace aikin su laye ki so tunda akai auren take fuskantar matsaloli ashe wai ba wani aikin su laye ki kawai ya fada ne dan ka hana shi auren ta tace da ita take da bayaniya da tayi kuma kawai dai ta ce rago ya siya yanzu tayi haihuwa ta biyu tace wani lokacin ma garuru goye take sha wai sai ce ta sha kuma shi ma din da kudin ta za ta siya iyayen ta ne duk dai suke taimaka ta gaji da zama da shi sai ne take neman shawaran mallan ya kamata ta yi
idan dai da yadda za ta samu fita ta je ta yi aure a inda za a ciyar da ita a shayar da ita a ɗauki nauyin ta shi ya fi alheri wannan ta rabu da shi na bai zai iya ba yanzu ba ita ta gagara ba shi ne gagara bai zai iya ba ne da auren da babu ci babu sha babu kulawa mai amfanin sa bai da wani amfani ranar da ba ta da kudin garin rogon ya za ta yi da yunwa za ta kwana ta da bai zai iya ba ki neme ya sauƙaƙe miki kawai Allah ba kowa rabansa Allah kiyaye na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah tana son mallam ya fadakar da maza akan su dinga yi wa matan su godiya idan suka yi musu wanki da guga tace
gaskiya ne duk da cewa a wannan mata ta yi kokari a wannan zamani mace ta yi wa mijinta wanki da guga ya kamata a yaba mata malam wasu malam matan 'yan birni ba sai dai ka kai mata a mata wanki da gugan ba ka zo ka ajiye ma ko kallon ka ba za ta yi ba daidai ne ko manzon Allah ya faɗa cikin hadisi man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu duk wanda ya muku abun alheri ku mai sakayya fa illam tajidu ma tukafi'una fa du'ula wa tataru annakum qad kafa'tumu in ba ku da abun da za ku mai sakayya ku ta yi mai addu'a ashe kaga annabi ya nemi ai sakayya idan mutum ya maka abun alheri duk da cewa ba dai ba kuskure ne kai kuma ka rinka neman idan kai abu na Allah kuma ka nemi sai an maka sakayya akai ko sai an gode maka amma dai lalle shari'a ta ce ayi din kuma za mu ci gaba da yi musu wa'azi insha Allah ta'ala maza ku rinka godewa matan ku idan sun muku wanki da guga ko sun muku aikin alheri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa Allah ya mata gashin gira har ɗayan ma yana haɗewa wai da dan uwansa shi ne take cewa za ta iya sa riza ta dinga raba tsakanin sannan za ta iya dan rage musu tsayi wai
to shi matsalar dai gashin gira rage gashin gira wannan shi ne gira ko shine al-hawajib ko al-hajib haram ne mata haram ne cire wannan gashin gira dukansa cire shi gaba ɗaya wannan haram ne malaman da suka hana suka ce dan ya shiga cikin annims da annabi ya ce la'anallahu al-annamisat wal-mutanammisat an gane ko yawa wannan haram ne musamman idan za a cire shi ne gaba daya a wasu malamai kuma suka ce makaruhi ne rarrage shi rage gashin gira makaruhi ne aske shi gaba daya haramun ne rarrage shi kuma mata da za su yi shi ma makaruhi ne musamman in yana kan daidai yadda Allah ya yi shi a halittarsa a jikin mutum to amma idan ya yi yawa har ya canja wa mace kama kuma akwai cutarwa kamar yadda wannan ta faɗa Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ba da fatawa ce babu laifi tunda akwai cutarwa a dan aske shi a rarrage shi a daidaita shi kamar yadda na kowa yake wannan babu laifi tunda akwai cutarwa kuma ya fita daga tsarin yadda na kowa da kowa yake wallahi alam nam
Allah ya saka da alkhairi mutum ne ya tafi maka da iyalansa bai a cikinsa akwai mai ibada sosai tana yawan matashin dare tun kafin a tafi sai take ce masa ayi ibada ayi abin da ya mi abin da ya kawo mu ayi wata ibada sai ya ce mata gaskiya shi wai baya sariya shine ta tambaya wai za ta biye masa taqiyan abin da ya kamata tace kuma tana da bukatu da yawa
kar ta biye masa bai fahimci me Maryam bane shi yasa ki je ki ta ibada ki ki ci gaba da ibadarki kuma ki ce masa ya rinka tambayar malamai fa ya tambayi malamai wannan magana da yake kuskure ne mutum ya taba aikin hajji umra baya yi bayan ibada in an yi ce wai yana jin tsoron riya to me yasa biya kudin ku zai tafi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mutane wai yana cewa wai idan aka kama mace mai aure tana zina da wani namijin auren ta ya lalace ko da mijin ta bai fita saki ba shine take tambaya so in ta ga yawa mijinta yayi fi ma auren yana na magana za ta kama san kenan
har ta fada ba sai ta fada ba la yuhibbu llahu aljahra bisu'i min alqawli illa man zulim malamai suka ce irin wannan abuwa mutum na barna idan mace ta je aka tauna abu da zai iya lalata auren ta bai ta ga mijin ta je ta tuba kawai ta istighfar idan ta ci amanar aure ta shiga hakkin sa kamar namiji ne da yake neman mata ai dole sai ya je ya ga matar su cewa shi yana neman mata kalan ta zo ta ji wani abu kuma sai tuba ga Allah amma dai aure yana nan sannan ta yi zina ne Allah ya sa ya zama bai ba ta ciki ba in ya ba ta ciki kuma to kaga ta shigo da wani dan da ba nata ba a cikin gidanta na malam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana daukan kudin mijinta wai ba dan ranta yana so ba sakamakon baya daukar wasu dawainiya nata da ne yara ko kudin cefa ne baya badawa yadda zai wadata to wani lokacin ma ce mace yake shi fa ya gaji da ba da wannan kudin cefa nan ta ce a shekara hudu a yadda ta fada wai bai taba siya mata goma ko sabulu ba to sakamakon haka yasa take daukar kudin sai ta ajiye to yanzu ta ce wai gaskiya ita ta gaji da daukan kudin nan da Allah malam ya ba ta shawara
to ai ba wata shawara hidai ta dauka kawai ta bukatar ta duk matar da miji ya ajiye ta a gida yana da kuɗin kuma ba ya bai da shi ba abin da ya zama na wajibin sa a gida ya kula da shi baya yi in ta dauka ta amfani shi ba laifi bane ba laifi bane kuma kika daina dauka sai ki zauna da yunwa ko ya kashe gidan yunwa in ga ke kika jawo matar Abu Sufyan ta ce inna Aba Sufyan rajulun shahih ma yutini ma yakfini wa yakfi baniya Abu Sufyan mutum ne mai ruwa baya bani abin da zai bani ya ishe ni ya ishe yayana ina da laifi idan na dauka a cikin dukiyarsa ne hidima wanda Allah ce babu laifi da ke dauka ke hidima a gida wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi mace ce mijinta wai ya bata damar daukar kudi a siyo abin bukata na gida sai take amfani da wannan damar take daukar kudi take kashewa kanta yanzu kuma take ganin kamar hakan bai kamata ba ta daina so shine take tambaya za ta ba mijin hakuri ko shikenan tunda ta daina
a ta bashi hakuri man tunda hakkin sa ne ta bashi hakuri tunda hakkin sa ne ta daina ta tuba zuwa ga Allah kuma ta bashi hakuri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa da azumi ta rubuto mijinta a rufe masa gurin aiki ya nemi aiki shiri bai samu ba dan Allah ya kare masa adda Allah ya fito masa da aiki mai albarka
ya rabbi Allah ya bashi abin da zai yi kuma ya fito masa da aiki mai amfani duk wanda yake zaune bai da wani abin da zai na sana'a ko aiki Allah ya bashi mafita na'am
wannan take cewa bai shin mace kullun ita za ta dinga neman mijinta a shimfida
a ba kullun ba ayawanci ma hadisi manzo Allah cewa ayyuma imra'atin ko ayyuma rajulin da amra'atahu ila firashihi din namijin da ya kira matarsa zuwa ga shimfiɗa kaga namijin ne zai kira da hadisin da suke magana idan mace mijinta ya neme ta zaka ga ana cewa mijin ne yake nema kenan miji ne zai nema amma ba laifi da mace ta neme shi ko duk an nemi juna amma a ce ta zauna kullun ita za ta je tana nema wannan a'a ba laifi ba daidai bane na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa dan Allah ayi bayani akan hakkin maza akan matansu wasu mazan wai tunanin su indai sun ajiye abinci a gida shikenan sun gama komai wani abu da ba wannan ba ruwansu da shi
to hakokin maza akan mata da yawa hakokin mata akan maza da yawa dukkan bangarorin guda biyu ba wanda baya tauye wa dan uwan shi. Amma dai mutum ya sani zaman lafiyar sa duk wanda ya auro yar mutane ya ajiye ta a gida, wallahi idan bai sauke nauyin da Allah ya dora masa akan ta ba sai Allah ya tambaye shi. Haka duk matar da aka kaura wallahi aure da ita da wani ta yadda ta shigo masa gida kuma ba ta sauke masa nauyi, tabbatar sai Allah ya kama ta kuma ya mata azaba akan abin da ta tauye. Haka wajibi ne maza su kula da hakokin da yake kansu na matansu akan su sauke, kuma ba alfarma ba ne, dole ne dan doka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa miji ne yake da shagon ba da haya ta kujeru, so sai ya bawa matar shi, aka ba ta dinga kula da shi, to
kula da shagon,
kula da shagon irin da ta dinga kula da shi, tana sai take ba da balance. So da take ba da balance din sai matar yayi ta ce, so sai matar ta rasu, to sai ta ci gaba da ba mijinta kudin in an yi ciniki, sai ta tura masa kudin. To sai daga baya ake ce mata wai ai mijin ya sayi shagon a hannun yar uwarta take nan kafin ya rasu. To shine take cewa yanzu shi mijin na ta wai wanda take ba wa mijin wacce ya rasu, like yana harkar shirka, yana harkar bukayi da waye, kuma baya son yayi wacce ta rasu sadaka, shine take tambaya za ta iya dinga raba kudin hudu ta dauki kashi daya ta ajiye wa shago kashi daya, kai mata sadaka da kashi daya, shi kuma ta bashi kashi daya.
Ba za ta iya yi ba idan ba dukiyar ta bane. Ya mutum zai sarrafa daga baka karki abu kawai ka zo ka sarrafa kudi kana yin yadda ka ga dama da su, ya halatta ba. Abu na biyu, ita sadakan nan kam dole ne, ya za a sa mutum sadakar dole dan ya auri yar uwarki ta mutu, dole sai ya mata sadaka? Ai baki da haƙƙi akan ki ce dole sai mijinta ya mata sadaka. Sannan kuma wannan tsarin akwai jahilci a ciki. Ina magada? Ina magada? Ai wannan dukiyar ba tata ba ce.
Eh wai ana tunanin ya siya.
Na'am.
Shi ya riga ya siya shi mijin.
To ba ya mutu ba?
A bai mutu ba. Asali mijinta ne ya siyar
wa. Matar ce ta mutu.
Eh matar ce ta mutu.
To na gane. To a mayar masa dukiyar sa ma. Ya za a ana
tsaya a mayar masa, ya ce ba zai karba ba, dai a ci gaba da juyawa.
To ba sai a tambaye shi ba injiniya? Ta iya rubuto min ni da ba ma tare da ita ta tambaye ni, ba za ta rubuta ba mutumin da take rike da kudin sa, ba za ta iya tambayar sa ba. Wace irin tambaya ce wannan?
Ai shi wai bai da yana bin bokaye ma da sauransu.
Ba ruwanka da wani maganar bin bokayen sa. Malam in ma duk abin da yake dukiyar sa ce ai. Tunda dukiyar sa ne, babu wani maganar ta shigo mana da yana bin bokaye. Ba za a iya bude baki ba a ce wani wannan dukiyar ta matarka ne ko naka ne. Jahilci, akwai jahilci a cikin wannan abun. Da haka amsar shi ne a je a tambaye shi nawaye, a san nawaye, ta san awa take wa kasuwancin. Idan na yar uwarta ne, to idan tana da yaya, to na magada ne, shi ma kuma mijin yana da gado a ciki. Idan kuma ya riga ya siya, ya tabbata ya siya, an ba da evidence, an ba da hujja da dalili cewa ya siya, to dukiya ta sani. Me kake na zuwa kina yin hidima wa mijin yar uwarki, kuma ki zo ki dauki dukiyar wacce ce zaki raba ta kashi uku, ki zaki sarrafa ta da gina, amma duk kuskure ne ba. Idan an gama ki tura mai kudin sa tunda kin yadda na sani, ya baki ka san shikenan. Yayi wa yar uwarki sadaka, bai mata sadaka ba, shi ya jiyo. Sannan dole kuma sai an tabbatar da me nawaye wannan dukiyar, karki ci gaba da mu'amala da dukiyar baki san nawaye ba, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa miji ne ya rabu da matarsa, amma suna da yarinya karama tsakaninsu. Ya yi aure ita ma ta yi aure, shi ne wai ya halatta su dinga kiran juna wai saboda dai bukatun yarinya.
Bai halatta ba a tura wani ya yi aike wannan lokaci na fitina? Kuma yanzu ke ki zo ta yi aure, kin yi aure, ya yi aure, kina karkashin gidan mijin wani, a kina karkashin wani miji, kina buga wani mijinki, kuna wai maganar yarinya? ai aiki na'am mallam
wannan take cewa wai wajibi ne idan mace ta samu kuɗi sai da izinin mijinta za ta kashe ta ce mijinta bai gama sauke musu hakkinsu ba yatta ma kusan dai ita take kula da ita to amma ya ce shi indai ana in ma ana son zaman lafiya da shi tace sai dai har da wani kuɗi da take samu ta bashi da
haka tab ne ina
shine zaman
lafiya ba addini bane san zuciyarsa ne da ra'ayinsa zallan in kin samu kuɗin ki ki soke kawai ki amfani da su in kin ga dama kin sanar da shi yake in baki sanar da shi ba ki amfani da shi da dukiyar ki dan me zai zo na ai bauta ce da zai ce duk dukiyar da ke samu sai kin dauka kin bashi wani abu a ciki akan me da wani dalili na'am
mai tambayar nan ta ƙarshe take cewa wai mijinta yana da wata matar ita ce amarya tana da yarinya uwar gidan yaranta biyar ita ɗaya wai mijin baya son haihuwa ta ce idan yana alaƙa da ita ma azalo yake yi to kawai sai uwar gidan kuma ita ta samu ciki
kuma du?
Mai ƴaƴa biyar ɗin
kai
kuma ta ce ita ya matsa mata da yana yawan neman ta ma duk da haka ita mai ɗaɗiyan shi ne take tambaya idan ya zo neman ta za ta iya bijire masa in ta yi haka tana da laifi a wajen Allah
idan ta san in ta bijire masa zai gyara abin da yake na rashin gaskiya ta bujire masa dan ya gyara da manufar wannan sannan abu na biyu ai ba a yin azalo wa mace sai da izininta ba a yin azalo wa mace sai da izininta ma'ana mutum baya cewa mace ba za ta haihu ba tare da shi sai da izininta sai sun zauna a teburin yarjejeniya su fahimci juna wannan da ya zalunce ki kuma ya shiga kinki kawai ya mai da ke kawai ya zo ya biya bukatarsa a kanki ne kawai amma ke ba ki da riba a gidan uwar gidansa ce ta tare yaya in ya faɗi ya mutu ta tsine ɗin abin da yake ke kuma a zo a bar ki da tumuninki ba ki da komai ba ki da ɗa ba ki da kowa da ribar ki a gidanki gidan mijinki ke ma ki samu ɗan abin haihuwa wanda alƙalli yaron ki zai tashi ya amfana da wani abu a gidan wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi akwai masu addu'o'i akwai ta bawa Allah suranta ta ce Halima dan Allah mallam yasa ta addu'a tana cikin wani hali
to muna addu'a Halima Allah ya saka miki da alkhairi kuma ya biya bukata ya ba mu dacewa na'am
muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri sai sai akwai Lukman Bello Noela da Musa Abubakar Kumo da Mujahid Musa Kumo sannan muna godiya ga mallama Hafsat Abdullahi wadda take tattaro tambayoyi na group da kuma mallam Abdullahi sakatare wanda yake editing wannan tambayoyi sannan akwai masu ranar Asabar insha Allah akwai number da muka bada wanda za su iya samun mallam kai tsaye a imo application karfe 9 na dare da ranar Asabar daga karfe 9 na dare zuwa abin da ya sauka za su iya samun mallam a kan +234 imo app karfe 9 na dare a kan +234 8098077354 amma ba malam ba zai dinga karanta sakonninku ba in kun tura ko voice note sai dai a kira kai tsaye a takaita bayani shine malam zai iya bada amsa insha Allah
lambar da ka faɗa daidai ne ko
eh
+234 8098 eh haka ne to muna roƙon Allah ya biya mana buƙatun mu ya yafe mana kurakuran mu ya samu cika da imani Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu Allah ya yi mana dukkan damu wannan ƙasa ta mu abinda take fuskanta ubangiji Allah ya takaice dukkan masifu da dukkan bala'ai wadanda suke mutuwa ko suka mutu suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa aljanna mu koma su Allah ka ba mu rayuwa ingantacce ka raba mu da talauci ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da tashin hankali ka raba mu da damuwa ya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka shirya da shugabannin mu ka dora su akan daidai waɗanda suke kuma kan bata Allah ubangiji ka dawo da su kan daidai idan ba masu yarwa bane Allah ka canja mana su Allah duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka maida masa sharrin kansa duk wanda yake neman mu da alkhairi ubangiji Allah ka hada mu da shi da Allah ka tsare jinanan mu inda ake fada ake yaƙe ake zubar da jini Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan masifu Allah ka zaunar da mu lafiya, na sa aljanna mu.